تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان وانا مسلمي da wanda suke gabana a wannan bigire da wanda suke kallon mu a duk duniya a fadin ta gaba daya da maza da mata da manya da kanana ina mana sallama irin ta addinin musulunci da kuma gabatarwa irin ta addinin musulunci barkamu da kasancewa a wannan babban masallaci da markazi na da'awa da'awatul islamiyya nurul yaqin islamic foundation a wannan unguwa ta kafi life camp a garin ko babban birnin tarayyar Najeriya Abuja tare da ƴan uwa masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama da ni ga babban limami kuma jagoran wannan mu'assasa islamiyya da ya gabatar da ni Allah ya saka masa da alkhairi amin wannan mazuhi lokacin da aka bani shi dan yanzu in ce wani abu akai na yi ta tunani saboda fadinsa da yawansa ya zan iya takaice shi in isar da saƙon a ɗan gajeren lokaci da aka bani na sha wahala ƙwarai wajen ya zan yi in matse abin saboda yawansa da fadinsa kuma ba wani abu ya jawo saboda muhimmancin topic din muhimmancin maudu'in da kuma larurantuwarsa a duniya ma yau gaba daya. To amma dai zan ba da iya dan abin da zan bayar wanda Allah ya bani iko kenan. Saura kuma insha Allah ta'ala sai a tara gaba. Mallan za su yi ta karisawa kuma a yi ta fafatawa. Idan an ce malamai jam'i ne na malami a Hausa. Kalmar malami din Bahaushe ne ya hausantar da ita amma tana nufin mai ilimi ne daga ilimi malami ma'ana mai ilimi galiban mu a ɗabi'ar mu a Hausa idan aka ce malami to yawanci ana nufin a matakin farko ana nufin malamin addinin musulunci shine a matakin farko daga baya an shigar da malamin makaranta shima ya shiga layin malamai amma ana nufin shi yawanci malamin makarantar boko to yawanci zaka ga an ce malamin primary ko malamin jami'a ko malamin college ko malamin kan ana nufin mai ilimi mai koyar da yan primary mai ilimi mai koyar da yan secondary ko mai ilimi mai koyar da yan jami'a to in aka ce malamin addini to ana nufin mai ilimin addinin musulunci wani addinin musulunci addinin da Allah ya yarda a bauta masa da shi kadai addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo shi ga wannan al'umma addinin da ya fi kowane addini alkhairi da albarka babban malami a duniya cikin malaman addinin musulunci babban malami shine annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk wani malami to ya biyo bayan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine malamin sa shine shugaban sa kuma shi da ilimin annabi ne duk wani malami na addinin musulunci ya zama malami duk wani malamin addinin musulunci to daga cikin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwankwada har shi ma ya samu rigar malantar. Me yasa? Saboda ba a zamantowa mutum bai zai zama mai ilimi ba sai in ya san annabi, ya san maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam, indai ilimin addinin musulunci ne ba ilimin boko ko ilimin sana'a ba. Daga shi wannan definition din nawa ko tarifi nawa yana nuna kenan, indai an ce mutum malamin addinin musulunci ne to kenan yana da wata alaka ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Me yasa? Saboda sakon da annabi ya zo da shi ne shi wannan malami ya dauka ya karanta ya haddace ya rike ya gane ya hana idan sabacci yayi kokari wajen ya gane wannan sako ya rinka isar da shi ga wannan al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a zamanin sa yayi ta isar da irin wannan sako ga wannan al'umma. Wannan kadai ya ishi malami na addinin musulunci ya samu wata manzila ko wani matsayi madaukaki a cikin al'ummarsa da yake karantar da su. Saboda me? Ko ba komai, ai ya damfara kansa ya jingina kansa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yanzu anan ba ina magana akan ainihin wato meye aqidar sa, me yake kira gare shi ba, kawai ina magana akan at-tasammi bil ilm, in kawai kira da cewa yana da ilimi din, ko ma ƙarya yi a cikin ilimin, yayi ƙaryar yana son annabi ko yayi ƙaryar yana bin annabi, to ya dai danganta kansa dai ga annabi dai, ko da yayi ƙarya a aikace yana bin annabi, tunda ko bai danganta kansa ga fafaroma ba, bai danganta kansa ga fir'auna ko wani ba. To kenan shi malami yana da alaka ne da ilimi, duk inda aka ce ma malam to akwai ilimi. To wannan tasa dole sai na yi wata shimfiɗa akan ilimi da mutane su san menene matsayin ilimi a cikin Alƙur'ani, menene matsayin ilimi a cikin Alƙur'ani. Abu ɗaya kawai nake so na gaya mana akan wannan shine, duk wanda yake karatu yake bincike zai ga cewa shi ilimi yana daga cikin abin da Allah ya fi bashi muhimmanci da ambatonsa a cikin Alƙur'ani da yawa. Ilimi, akan ilimi kawai sai da Allah ya magana akan sa aya 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 har aya 108, aya 108 a cikin Alƙur'ani, samanu mi'at aya kullaha fil ilm, duk gaba ɗaya akan ilimi. Allah ya ta caccanja uslubi da yanayi da zai ambaci ilimin, amma sai da aka samu wuri 108 duka Allah yana magana akan wato ilimi. To in ka dada fada da bincike ma, in ka shigar da inda Allah yake magana akan kuma da'awa da kira izuwa ga ilimi din, kamar kalmar arafa da kalmar bana, duk inda ka ji arafa da bana daga bayani ne da kuma ra'a, duk wannan gaba daya in ka dunkule su ka bibice su, inda a cikin Alƙur'ani ne duk su ma dai suna magana ne akan me, al-ilmu bi anwa'i, ilimi da nau'ukan ilimi. To shi kuma ilimi a Alƙur'ani ba Allah ya magana akan ilimin addinin musulunci ne kadai ba, hatta ilimi na zamani Allah ya yi ta yabo akan shi ilimin da nemansa, saboda da ilimi ne rayuwar ɗan adam take inganta, da ilimi ne ɗan adam yake fita daga layin dabba ya dawo cikakken mutum. To shi yasa Allah ya himmatu, Qur'ani ya himmatu wajen bayani akan shi wannan ilimi da nau'o'insa da kuma rassansa, wani gurin Allah ya girmama shi ilimin da masu ilimin wani lokacin Allah ya kwadaitar ya ce a je a nemo ilimin wani lokacin Allah ya faɗi daraja da matsayi na masu ilimin wani lokacin Allah ya yabi kansa akan iliminsa shi kansa da yake ci duk a cikin alqur'ani Allah ya yi bayani tabaraka ta'ala kadan daga cikin ayoyi da zamu bi su fisha kafin mu dawo kansu Allah ya yi ta magana da yawa da yawa da yawa amma a babin misali a cikin surah al-baqara aya ta 107 Allah ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard alam ta'lam sai amfani da kalmar ilimi yaya zaka gane Allah shi yake da mallaka da mulkin sammai da ƙasai sai ka yi ilimi alam ta'lam baka yi ilimi ba baka sani ba cewa Allah yana da mulkin sammai da ƙasai wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wal hikmata وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما cikin suratul nisa aya ta 110 Allah yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yaban sa dai Allah yayi sai ya bishi da falala da ya bashi ta ilimi ba wani abu na sama da wannan bana ya Allah ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya bashi ilimi mun saukan maka da littafi mun saukan maka da sunna Al-Qur'ani da sunna ma'ana Al-Qur'ani da hadisi ina so ku gane wannan da aka ce wa anzala alayka al-kitaba wal hikmata mun saukan maka da Al-Qur'ani wal hikma malaman tafsir suka ce al-hikma ana nufin as-sunna sunna shine hadisan annabi to kenan kaga kamar yadda Allah ya wahayin Al-Qur'ani to hadisi ma wahayinsa akai ingantaccen hadisi na annabi da ya fada da bakinsa wahayinsa ne dan Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa annabi baya nuduki baya furuci baya fadan wani abu a bakinsa da son zuciya indai ya tabbata annabi ya fada to ba son zuciya bane wahayi ne akai masa to kenan kamar yadda akai wahayin alqur'ani to sunna ba ita ma wahayinta akai to kaga maganar a kawo mutane shakka akan hadisan annabi ko a ce ai bai fada ba ai ba dole bane ai aiki da hadisan annabi wannan rugurguje addini ne kamar kana cewa kar ai aiki da qur'ani to ai dan juma ne da dan jummai ai tare suke ai ai alqur'ani duk inda yake yana tare da hadisi to sukar hadisan annabi zindiganci ne wannan ƙoƙarin rugurguje addini ne wani ɓangare mai girman gaske na addinin musulunci me yasa saboda ai malamai sun gama aiki sun yi bayani duk hadisin da yake authentic hadisi ne amintaccen hadisi mai ƙarfi an gama bayaninsa malamai sun hana kansu bacci sun yi ta bincike sun gano waɗannan sun inganta waɗannan ba su inganta ba to muna magana akan hadisan da ya tabbata riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu maganar a gaya musulmi ko a sa mutane shakka akan cewa ko su yi aiki da shi ko kar su yi aiki da shi ko kuma ma ai ba lalle bane ko annabi ya faɗa ba haka bane ba yanda za a yi a ce hadisi ya inganta a ce wai ai annabi bai faɗa ba to yana annabi bai faɗa ba kenan kada a yi aiki da shi da haka yan uwa musulmi ku gane da qur'ani da hadisi tare suke wannan bude kofa ne wa tatsinanci menene tatsinanci yan aqidar tatsine mai tatsine wanda suka zubar da jini a kasar nan kowa ya san yakin mai tatsine kashe mutanen da mai tatsine yaki da aka yi tai akan mai tatsine zubar da jini da aka yi tai kone-konen unguwanni da rayuka da aka yi tai gawawwaki da aka yi tai dalar gawawwaki saboda dalilin mai tatsine menene aqidar mai tatsine yakar hadisan annabi menene abinda mai tatsine ya zo da shi fada da maganganun annabi shi bai yadda da hadisi ba to bude wata kofa na sukar hadisin annabi ko yaya to wannan gayyato ta tsinanci ne wanda yau an samu wasu suka canja riga suka saka riguna masu kyau ba irin na mai tsinan ba suka kwalliyantar da kansu suka kayatar da kansu suka samu kudi aka dauki nauyin su ake musu duk abin da za a musu suka canjawa rigar mai katsi ne suna yau suna kira karara akan zagin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar cewa su Qur'ani kadai suke ina yi wannan bayani ne saboda ƴaƴanmu kanana yaran nan masu tasowa dole sai mun nuna wa ƴaƴanmu aqida ta musulunci ta kwarai kuma ba komai ake saurarawa ba wai duk mutumin da yayi kwalliya yayi ado ya saka riga mai kyau tara manyan littattafai a bayansa ba kowa ne wai malami da ake saurararsa ba akwai waɗanda suke dauke da guba akwai waɗanda suke dauke da bala'i da masifa da sharri a cikin wannan al'umma wanda hukuma ya kamata ta tsaya ta tunani sosai ta sa ido akan irin wannan mutane saboda idan a wannan shekaru da suka gabata mai tsini ya jawo yaƙi da fadace-fadace lokacin ma ba a yi ilimi iri yanzu ba to yaya idan wannan abin ya zo ya bayyana karara ai zai jawo a zubar da jini ko na makamancin wannan wani ya tara tarin hadisan annabi su Bukhari su Muslim saboda izgilanci a cewa yake a ɗebe masa wannan tarkacen bola yayin banza a kwashe masa su hadisan annabi a Najeriya musulmi ya bude wannan ya faɗa kuma a sa a kalle shi a waya ko a talabishin hadisin annabi bola manya-manya a sauko kitabin ba'ir kitabin Sahih Bukhari mafi inganci littafi bayan Al-Qur'ani shine Sahih Bukhari da Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i waɗannan littattafai su ne hadisan manzon Allah yake ciki a nan ne zaka bude ka karanta annabi a ci ma mutum ya bude baki ya ce wannan abu wai bola tarkace ne kuma a samu wasu na goyon bayan wannan tunani ku samari matasa da ku nake magana ku ne kuke da sauran shekaru wataƙila za ku shekara 50 nan gaba 70 nan gaba 80 nan gaba 90 nan gaba wataƙila 100 duk mutumin da ta kuskure masa ya rayu akan wani layi na kuskure yayi asara ka doro akan wata aqida ta banza kai asara dan haka wannan ƙarin haske ne nake akan ku gane cewa duk inda Qur'ani yake na tare da hadisi inda a da'awa ce ta sunna ko manzo Allah ba mu da yanda za mu jefar da shi kowa ya sani ko a Hausa ko mutumiyar ƙauye mace ta san kala kato menene dan kala kato an ce kala kato wai kala rasulullah shine kala kato in dai zaka ce annabi ya ce to kala kato wai wani kato ya ce akwai zagi da ya wuce wannan an kashe wata ko an kashe wani ya zagi annabi to ga wasu a cikin musulmi ma suna zagin annabi وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم الله يا سندك يا أبن بكسن شيكنا سنين يا سند شيء القرآن يا سند شيء سنة وأنزل الله يا شعب يعني أكن شيوا وانا أبن دي زود الشيف وحييني الله يا مسا يجبنا يتشي وانا أبن دي زود مكو دي شيء وحي أوحاه الله إليا وحيي ني الله وبنجي تبارك وتعالى يترو مني الله تبارك وتعالى يدورا مو اكن ديدي كما يربا مو ده كوراكوري ده ممونن فهمت امين الله يتي وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم ودان ده اكا باو لتافي للي سن سني لا يعلمون سن يلي سن سني cewa wannan littafin da gaskiya ne daga ubangijinsu والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك تنا إليمي وأن لتابي سوف كيني لك أبنجي لك تبارك وتعالى فأما الذين يذروا به وليعلموا وليعلموا يعلموا أنما هو wa kawai ba mu da lokacin da zamu fade su gaba daya da sharhi da bayanin su to sanin su ilimi yanzu mafi girman ibada ita ce kuka ga ina yin sallah kamar ya kuka ga ina yin sallah sahabban su yi sallah kamar yadda suka ga yana yin sallah da ni da kai ne yayi sharhi yayi bayani akan sallah aka gada kabiran an kabiri ya koya mutane annabi yake rukui hatta motsin gemun sa idan yana sallah yana karatun sirri azhar ko la'asar sai da akai bayani me yake nufi yaya kuke gane annabi yana sallah yana karatu a karatun sirri suka ce dubtira bi lihiyatihi da motsin gemun annabi kuma ga gemun sa yana motsawa sama da kasa sannan muke gane cewa yana karatu ka duba hatta irin wannan abubuwa sai da akai bayani annabi ya yabi masu ilimi da neman ilimi dan ya yabi harka ta malinta ba ka zama malami sai ka zama dalibi ba a taba yin malami ba ili ya karanta masa sannan ya je isar da shi ga mutane wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim talqini ake masa ana ga ko a wajen Allah shi kuma annabi ya karba a wajen Jibril duka amma sai da Allah ya hada manzon Allah da malami shine Jibril hatta sallah din nan da bayanin lokutan sallah sai da Allah ya turo mala'ika Jibril daga saman bakwai yace ka zo kai salloli biyar wa Muhammadu ka nuna masa lokacin asuba ka nuna masa lokacin azhar wallahi Jibril ne ya sako yake limancin annabi yake binsa sahabbai ba Jibril amma shi annabi yana kallo in yayi ruku yayi rukuni yayi masa sallah har ma malaman fiqh suka yi ta bayani to wannan biji a gare shi sai aka ce abin da yake nuna mana halaccin mai farilla yabi mai nafila kenan tunda shi manzon Allah kaga sallar farilla ce a gare shi shi kuma Jibril kaga nafila ce tunda ba ila saboda ƙari falala ne ba dole bane to shi ma Jibril ba dole bane dan Allah bai wajabta masa sallar farilla ba mu ne mutane aka wajabta masa suka ce kaji hukunci washe gari da zai dawo sai ya ba sai ya ƙara taya ya dan ƙara sai ya zo sai ba annabi yake jira dan ya ce masa zai dawo yazo ya masa sallolin nan in azhar yazo ya sake sakowa in la'asar tazo ya sake sakowa in magariba tazo ya sake sakowa in isha'i tazo ya sake sakowa da ya gama masa na kwana biyu sai ya ce masa to lokacin sallar da Allah ya ce kai sallah ma baina hadaini wato alwaqtain kenan ko ma baina as-salataini waqtu salah tsakanin lokutan sallolin nan guda biyu lokacin jiya da lokacin yau to shine lokacin sallar ka in kai sallar ka a tsakanin wannan na jiya in dai kai sallar ka ta farilla tayi kaga am koya masa shi kuma yazo ya koya mutane to wannan yana nuna cewa dan adam ba zai iya rayuwa ba sai an koya masa ina magana ne yanzu akan addini kai koda harkar ilimin zamani da kire-kire na zamani ai dole sai kana da malami dole sai an koya maka kuma ba wani mai fasaha da zai kirkiro wani abu ba tare da yayi amfani da fasahar wani ba yanzu in ka iri yaya ake yin wuta da ruwa tunanin ka yi baka to wajen samar da wutan nan da ruwan nan sai ka dauko fasahar wani kai aiki da shi ka dauko wayar lantarki ai kai kai ne ka dauko roba kaza kai kai ka ka dauko dole dan to mu musulmi waye ya dora mu akan daidai akan addini mu shine malaman mu sune suka karantar da mu Allah ya ce annabi ya ce to annabi ya yabi ilimi da neman fada a hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna aw tariwar lahu bihi tariqan ila aljanna yana neman ilimi duk wanda ya ba hanya yana neman ilimi Allah sai ya sauƙaƙa samun hanya da zai je gidan aljanna manzo Allah yace a wata riwaya sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fita da sunan neman zuwa neman ilimi neman karatu to a lokacin da yake tafiyan nan mala'iku suna masa inuwa suna lullube shi ba wai maganin zafin rana ba وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وترضى بما يصنع ما لا يكون الله سنة شمبو نفكا فكانسو قميني من إلمي كافين يزم مالمي ودى مالمي ما دو إند مالمي يكي شما ينا متوان ينا دالي نبا مالم ندنا الديني ني نزا أتشي يا متوان من إلمي بابوش دولني متوان يكي أنا نيمان كراتو shima bai zama malamin ba aiki yaje ya karanto ya ga yawa mutane ga abin da aka wato malaiku suna shimfida fukafukin su ga ainihin wato dalibin ilimi mai neman ilimi wanda ya ba hanya ta malinta saboda su nuna sun yadda da abin da yake aikatawa za Allah ya dada cewa idan dan adam ya mutu in dai dan adam ya mutu kai din ne in ka mutu komai naka ya tsaya sai abuwa guda uku sadaqatun jariya sadaka mai gudana idan ce sadaka mai gudana wani abin da ka assasa shi na alkhairi wanda hatta bayan mutuwarka ana ci gaba da moriyarsa yanzu misali kaddara ka ce watakila wani da yayi masallaci ko wani da yayi makaranta ko wani da yayi rijiya ko ya dasa hatta bishiya yayi amma ya mutu ya tafi to har yana kabari yana kwance za a ci gaba da rubuta masa lada kamar yadda ake rubuta masa yana rayi shine sadaka jariya ginawa Allah masallaci yanzu ga masallaci yana ginawa wannan babban masallaci na nurul huda kai ka ce daga Saudiya aka kawo shi ko daga Toki ko daga kaza ko daga kaza duk wanda yasa kwabansa wajen gina wannan masallaci yayi sadaka jariya me sadaka jariya sadaka mai gudana daga jarayin jiri mai gudana ko bayan ka kwanta buhun suminti ka daya zaka ci gaba da samun lada carpet dinka da ka kawo ainihin bulo daya daya kawai in ka kawo aka yi wannan har kiyama ta tashi matukar ana ibada wannan kuɗi wallahi ko an rushe shi mala kana samun lada mutane ya akan muhimmancin sadaka jariya da wakafi a ji yanzu wanda yace kafin din nan ya mamanta ta kila ya saya ya tafi wata kila ya koma da ko ya mutu ko yana rayu ko ma ya mamanta ya manta ya zo ya sallah da yana da lada yanzu ko mutum ɗaya ne yake sallah ake kai maka ladan sallar mutum ɗaya din nan dan Allah bai asuba a tafi ayi azhar a tafi ayi la'asar a tafi ayi magriba ayi isha kullum duk tsadar rigar da yake dauke da ita hankalinsa a kwance zai zauna yin sallah ran ka sa masa farin ciki ka sa wa al'umma farin ciki amma wannan yaya akai ka gane yana da muhimmanci sai da aka koya maka idan kun fahimce ni kenan malamai din nan dai su ne suke nuna mana hanyar makiyanmu sun gane wannan da aka bari su fara rugurguje mana addinin musulunci mu ta hanyar mai rugurguje mana addinin a cire mana aminci a zukatanmu akan malaman addinin a sanya mana kiyayya da gaba akan malaman addini kina ba wani abun mamaki bane dan an ce nayi laifi in ya tabbata nayi din to da mun shi wannan da ka faɗa din ai da mun khata ne annabi ya ce kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk wani dan adam mai kuskure ne mafi alheri daga cikin masu kurakure su ne wanda in su yi su tuba to wata kila mutum ya yi kuskure an barka da bala'i ko annabawa sun zama ba sa kuskure ne saboda su masu mai me masu ai asamahumullah Allah ne ya kare su amma da ba dan Allah ya kare su ba da su ma za su yi saboda dabi'a ce ta bashi ta ce ta dan adam so ba wani abun mamaki wai dan wani mai da'awa ko dan wani mai karantarwa ya aikata wani laifi daga cikin laifuka ko ya ya ci gaba da aikata wannan laifi wannan in ya tabbata ya aikata laifi kenan lokaci ne na ilimi lokaci ne na wayewa kaka zama kana rayuwa a birni amma kana fi gidaje ba wata ilimin zamani amma tosheshe ne kai akan harkar addini kar ka zo kana zargin mutum akan abin da bai kamata ka zarge shi ba yanzu dan ina tafiya ido na biyu na yi tuntube akwai wani aibu a ciki wanda zai ce kai mahaukaci ne kana tafiya kana tuntube a'a ira ne tuntube zai iya yiwa ne tuntube dan ina magana na yi tuntube akwai wani aibu dan na yi tuntube aini dan adam dabi'atul bashar din ke dabi'a a gyara inda ba dan dan adam yana kuskure ba ai da babu essence of wato aiko manzanni da annabawa ba relevant kenan me yasa aka aiko manzanni me yasa aka aiko annabawa saboda ana yin kuskure ne su gyara gaba ɗaya manufar aiko annabawa da manzanni su koya mutane addini shine in sun yi kuskure a gyara wanda suke rayuwa a lokacin annabawa ma sun yi kuskure to ina ga wanda babu annabi ma a tattare da shi ba 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 shi yasa annabi yace ku yi laifi ku tuba ku koma ga Allah Allah ma baya son wanda in yayi laifi ma baya tuba aka ce falalar ilimi baki ba zai iya fadar wato falalar ilimi ba wannan hadisin yayi mana magana akan wato mai neman ilimi Allah ya yarda da abinda yake yi a wata riwayar mai dadi annabi ce inna Allaha wa mala'ikatahu an samawati wal ard da Allah shi karan kansa da mala'ikun Allah ka baki ɗayan su wal samawat da halittun sa mai dudduka wal ard da halittun ka sai dudduka hatta namlaka fi juhriha hatta ruruwa da take cikin ɗakin ta wa hatta al hud ko a wata riwayar al hitan hatta kifi da ke cikin ruwa da halittun ruwa gaba ɗaya lai salluna ala muallimin nas al khair wallahi suna addu'a ga mai koya mutane alheri mai koya mutane ilimi kai kanka din yanzu Allah yayi ka kai kanka tunda kana cikin ahlus samawa ahlul ard kai halittun asa ko ka so ko ba ka so to kana yin addu'a ga mai koyar da mutane alheri yanzu wanda aka ce duk mala'iku duk halittun sama da halittun ƙasa da Allah shi karan kansa da kuma kifin da yake duniya gaba ɗaya da duk wata cinnaka ko tururuwa gaba ki ɗaya kullun suna addu'a ga malami mai koyar da mutane alkhairi in banda mahaukaci ba akwai wanda zai zo kuma ya dauko yana zagin mai wannan aikin Allah ba da kansa yana masa addu'a ga hadisin nan yawa Imam Tirmidhi ne ya ruwaito shi akwai ma aje addu'a inna Allaha Allah da mala'ikun Allah ka san adadin mala'ikun Allah ka san adadin halittun Allah a sama ka san adadin halittun Allah a ƙasa ka san adadin cinnaka da sururuwa ka san adadin kifaye duk suna cikin halittun amma aka dada ambato su to kullun ne malami in ne mai koyar da addinin musulunci ne wallahi sun yi masa addu'a babu jari mai muhimmanci a rayuwar dan adam irin malanta ga wanda Allah ya masa arziki ya hau wannan layin kuma ba abin da ya kamata ka gina danka ya rayu akai irin yayin ilimin addini din ya ci wannan moriyar wace ilimi cece ka to yanzu wanda Allah yake masa wannan da sauran halittu Allah suke masa wannan sai wani kuma ya je kwakulo laifin wani daga cikin irin waɗannan malaman da Allah ya musu albarka duniya ta shaida albarkar shi kuma yana zagin sa ko yana bata shi dan Allah waye mai hankali wa mara hankali amma al'ummar da take rayuwa a cikin jahilci al'ummar da take tafiya akan rashin fahimtar addini to wanda bai je makaranta ba wata kila ya iya goyen bayan irin wannan tunani amma duk wanda ya zauna a makaranta yake tuna nusus nasi Allah ya ce annabi ya ce bai taba goyen bayan su kan malamin da yake koyar da addini ba dan ku sukan addini da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa cikin riwayoyi da suka zo daga Abdullahi dan Amr dan As yace annabi yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an Allah baya karbe ilimi daga cikin mutane intiza'an yayi wato ya kwace ba kwacewa ba zarewa Allah yake yi ba sai ai Allah yake karban ilimi a cikin bayi shine yaqbiduhu biqabdi al-ulama walakin biqabdi al-ulama يقبض العلم بقبض العلماء الله ينا كربان علمي أشي متنتهير لو كرم معلمي رانا دا عبد الله دان عباس وعمر يموت ابن عباس داك دي بني شتيسة عباس كتش يو دفن العلم كثير يو أنبني علمي ميو أرامينا دلو كتشن دا معلمي يموت تو أنبني علمي mutuwar malamai rage ilimi ne a cikin al'umma mutuwar malamai babu raziya babu bala'i babu masifa da tafi mutuwar malami wallahi da malami dai malami suke cewa da malami dai mai amfanar da al'umma ya fadi ya mutu wanda mutum dubu wanda ba sa amfanar da al'umma su mutu dan su in su mutu ai ba a rabu da komai ba amma malami daya da yake amfanar da miliyoyin mutane malayinul mumaliyana bal balayin billions suna amfanuwa da shi da wanda ka sani da wanda baka sani ba in ya fadi ya mutu ai babu asarar da ta wuce wannan amma fa ga al'ummar da aka karantar da ita sanin daraja da matsayin malamai masu ilimi a cikin al'umma kar ku yi mamaki muna wata irin rayuwa da duk ba mu san waɗannan abubuwan ba sai ka dan a cikin mu amma na dabara ne ilimin da ya kamata mu mai da hankali mu san shi a matakin farko kafin mu dauko wani na biyu sai aka mai da mana shi ba shine farko ba ilimin addini sai zama ba shine ilimin farko ba sai aka ba mu wani ilimi na daban aka ce mu dauke shi aka kashe masa kuɗi aka gina masa makarantu aka sa masa albashi idan ka gama aka ce kai ne mai matsayi in kai wannan ilimin amma turawa sai suka sa ilimin addinin musulunci shi baya ne ra'ayi ne bal ma zurfafawa a cikin sa sai a iya fassara ka da cewa kai wani mutum ne da baka da muhimmanci a cikin al'umma bai da relevance saboda zaka gama karatunka ba lalle kana da wani ofishi a gwamnati ba san da kai ba amma idan mutum yaje koyo ilimin shara da ya shakwata za a iya bashi office amma wanda ya haddace Qur'ani ya san hadisan manzon Allah ya rubuta Al-Qur'ani ya koyar da mutane ya ba su ilimi bai da office a ministry of kaza bai da office a federal government bai da albashi amma da zai zo koya maka wani abu ma ana koya maka a aji ka koye shi har ka mutu a ofishin ka ba za ka yi aiki da shi ba x plus x plus kaza square kaza is equal to kaza har ka gama ka dai ci takardar digiri amma ba abu wanda zai tambaye ka wannan kuma ba wani abin da zai zo ya biyo ka dan baka wannan abu babu ka dai samu takarda sun ci lokacin ka akan wannan kuma ka zama mai ilimin wannan abu tabbas a girmama ka amma fa wannan ba shine abin da Allah zai tambaye ka a kabari ba iyakaci ka ci tuwon duniya ne amma da mun muhimmantar da ilimin addini to da ba mu mai da shi yau kamar yadda ya zama haka ake mana wulakanci ba wani ya zo census ya samu wanda cijo babban malami ne amma na addinin musulunci irin da ta wannan da zan adadin Qur'ani nawa ya rubuta ba dan Allah malam ka duba Qur'ani izo 60 mutum malam ya dauki alƙalami ya rubuce shi da ka malam yana daji ko yana ƙauye da kirke samun lomar tuwar da zai ci da dare ko kuskure ko na wasali guda ɗaya bai yi ba amma wai wannan a zamanance gurin waɗannan mutanen wai ba mai ilimi ba ne to ko zage-zage aka rubuta cikin exercise mutum ya haddace ya rubuta ai ya zama mai ilimi ne wallahi malam wannan Qur'an da kake gani ka gan shi aya 6,100 kaza wallahi malam ko wanda zai zo ya zauna maka anan daga nan zuwa dare zuwa asubahi ya gama sauke maka shi kuma wallahi ko aya ɗaya ba zai kuskure ba aya ɗaya ko tari ya tsallake wani abu ko wasali ba zai ba yanzu wannan ba malami ba ne a wurin yan zamani ba malami ba ne gina mu akai akai wata aƙida ce mummuna aka dasa mu da haka baka damu baka kai ɗan kai karatun addini ba saboda kai kana ganin ɓata lokaci ne sai ran da ka je kabari ka kwanta za ka gane karatun addini yana da muhimmanci yanzu yana bincika baba ka taba zuwa makaranta ya ce a kware makaranta kai me sunan ta yace makaranta allo na sai ya kansale ba sai ya ce ka je primary ya ce me primary ya masa bayani wannan makaranta da yara suke zuwa da safe yace ban yi ba yace secondary ba da yake diga ne shi yaron mai tambayoyin tunda yace ma bai je primary ba ka tambaye shi yace secondary kai kanka wawa ne baka da ilimin kenan wai sai yace masa bai je yace okay jami'a fa baba ka je wadannan fa wai su yace bai je ba yace to kai baka karatu ba yace na yi karatu mana yace na haddace Qur'ani na had ban san adadin mutum nawa na haddata Qur'ani yace wannan Qur'ani irin 60 ban san guda nawa Qur'ani na da yake yawo a duniya ake karanta shi ba ban san adadi nawa ba almajirai ku ga sunan yanzu ya nuna mai tarin almajirai yace da su da ƴaƴansu da kakanninsu da jikokinsu duka gaba daya yace abin da na sani sai wannan ka san mai rubuta masa illiterate bai je makaranta ba kisa ake ta kokarin a samar da gyara ƴan majalisunmu da sanatocinmu irin waɗannan famafamai da ake kawowa options din ya kamata a shigar da hatta ilimin addinin musulunci shi ma ilimi ne to amma wataƙila a boxes din da aka sa ba a kawo ilimin Qur'ani a ciki ba a kawo ilimin hadisi a ciki ba da haka a wurin in an buga sai a ce ai adadin jahilai a arewa sun fi yawa sama da ƴan kudu sai a ce yawancin su ba su je makaranta ba domin kuma za ka dai wahala ka ga yaro ya tashi arewa bai je makarantar islamiyya ba ko bai je ta boko muna fatan a gyara akwai abubuwan da yawa fa bayan wannan fa kisan mun muke kuma amma maki yaranmu su ne wato masu ɗaukan wannan suna yaɗawa shi wannan a wajensu su ba ilimi ba ne sai ku gyara ku ce ku a ƙasar ku shi ilimi ne ilimin Qur'ani ilimi ne ilimin hadisi ma ilimi ne menene ilimi duk inda ma'anar ilimi take ɗauka ilimin Al-Qur'ani ya shiga wa ƙari duk inda ma'anar ilimi take zuwa ilimin hadisi ya shiga wa ziyada wa ƙari duka to amma saboda me bamu da gata bamu da masu mana turanci su kare mana addinin dan muna rayuwa da waɗanda suke fada da mu koda ba su dauki bindiga suka rabe mu amma suna fada da mu a me a manufa suna fada da mu a rayuwa yasa da yawa za ka ana ta rubuta mana abinda ba haka muke wannan wata gaba ce ita kanta wato makirce da suke cikin takardu wanda ake mana a kasashen mu irin waɗannan kasashe wallahi ba za su yi tafiya amma meye amfanin karatun bokon yaran mu da suka shiga ma'aikatu suka yi ilimi irin wannan me ya amfani ƴan siyasarmu da ba za su fito su yi fighting su yaƙar mana wannan abu yanzu misali mun sha fada mun gaya wa gwamnati kuma muna kan fada cewa duk bashi da ake bayarwa interventions da gwamnati suke bayarwa na kuɗaɗe na taimakon ƴan ƙasa ko a noma ko a kamfani ko a wata makaranta ko a sana'a ko a kaza ko a kaza ko a kaza ina ce an yi shi ne don a taimaki dan kasa ko tokles of his religion da mu aka ce he is a Nigerian to he is entitled to benefit akan waɗannan kuɗaɗe da gwamnati ta bayar yes makarantu ne masana'antu ne large scales and small scales in industries da za a yi duka muna da shi to cikin illar da aka mana sai aka sa idan an zuba da wannan makudan kudin sai aka sa akwai ruwa a ciki ku gane amfanin ilimi hatta na zamanin kai aiki da shi ka taimaki al'ummarka sai aka sa riba a ciki aka sa ruwa a ciki a ce za ta iya dawowa 500,000 lokaci zai zo ta zama 500,000 ka biya ta aka sa kuɗin ruwa sun san duk musulmin ƙware wanda ya ta kuma yau ko gobe ku je ku bincika inda wani ma'aikaci da yake aiki a irin ke dibe saboda me ba za ka karba ba saboda kafiyar da lahirarka akan duniyarka tunda an kawo ne dan mu amfana sai a cire mana wannan ruwa ta nemi malaman addini su yi mata bayani yaya za a yi a karu da wannan kudade idan kudin mu ne yayi dole sai ta ci wani riba a ciki to tunda ya ci karo da addinin mu akwai wata fiya akwai wata al'umma da yawanta yafi karfin ai ignoring yawanta yawan mu yafi karfin ai ignoring ya kamata a lura da mu a cire mana wannan abun mu dinka zuwa muna karban wannan kudade muna gina kamfanoni muna gina gidajen muna gina kaza to amma duk lokacin da ka kai tafiya duk takardun da ka gama cikewa baka biliyan kaza aka ce ma akwai ruwa akai sai ka ce na hakura wani wanda ba musulmi ba da baya sallah shi kuma shi da ka tsika fi mu samun yawanci kamfanoni yanzu ingantattun kamfanoni suna wajen saboda su ba a dauke musu wuta suna da kuɗi sun fi mu cin ribar abu da muna da wani abin da ya hana mu shine Allah to me amfanin siyasar da ba za ta admit za a bashi wannan to an cire mai ba kudin ruwa a ciki sun taimake mu idan wani wanda ba musulmi ba ya magana ce to kai ma ka shigo mana to wallahi idan kun ji biliyoyin kudin da suke wani ma'aikaci a wannan abin ya gaya mini ya ce malam kuda a ciki jihar Kano kaɗai biliyan kaza da ta yi asara to an dawo da shi yace malam ba a karba yace mun yi bincike mu mun gane cewa me yasa ba sa karba saboda musulmi ne duk wanda yazo ya cire wannan tarin uban kudin ruwan da zai jawo masa ko nawa zai amma ga yan kudu suna ta benefit suna karuwa to laifin su ne ba laifin su ke kuma gwamnatin tana admission bukatun talakawanta to wannan yana daga cikin bukatun akwai misalai ne wannan da yawa da nake ce muku na kisan mummuke me yake kisan mummuke yanzu wani a cikin ku duk yafi ni sanin waɗannan abubuwa suna nan da yawa fa uncountable wanda wallahi malam muna da wadatar amma muna rayuwa cikin talauci amma na wayo sun yi amfani da ilimin su suka kaka ba mu gogin mu da tattabakun nan mu kuma an ce shi a matsayin doka ta gwamnati Allah ya sa wannan sako ya shiga cikin zukatan masana waɗanda suke da dama akan wannan lalle na san akwai dan kokari da wata ma'aikata da aka bude da take da alaka da wannan abu amma wallahi sun kashe abun yaki tafiya a ce kana da yadda zaka yi ka je karba rance ba tare da kudin ruwa ba sun lalata abun an kana ta ci san mummuki akan abun kan rubu da dan Najeriya in yana da bakin ciki baya son abu ya bar mutum dai sai ya rike file din yayi wata shida office din sai ya ce ba yana duba tuko na ba zo kai ba har gwamnatin ma ta tabu ma ba a biyo ta kan abun ba suna nan da yawa zan rinka tafiya ne ina mana bayani shi ilimi idan mutum yayi shi ko na addini ko na zamani yayi aiki shi kuma yana daga cikin amfanin karatu da ilimin da matasa za ku je ku yi shine ku yaye bakin ciki wa wannan al'umma ku yaye mata damuwa ku yaye mata ciwo ku fitar da yan kananan yaran nan daga cikin rayuwar da za su yi ta kunci yanzu ku duba yadda muke rayuwa a ƙasar nan mu da ni da ku ka cire yanzu ƴaƴanka da kannanka masu tasowa da kai fa da Allah za su yi rayuwa a ƙasar nan in abin ne ya ci gaba ya za su rayu abubuwa suna hauhawa samun kudin yana matsewa farashin abu yana hauhawa samun kudin kuma yana matsewa albarkar tana karewa talauci fa karuwa yake risk din talauci inda za ku bincike masana za su ga muku ba raguwa ku yake ba su ba ci elevation din na is not working so ya kamata a canja formula din is wrong karuwa yake kuma ina yafi karuwa a arewa rubuta mana Allah ya agoshi mu mu talakawa ne tsarin ne ina da bayanai fa a bakina da yawa tsarin ne zan iya bada misali 100 billahi alazim da yake supporting mu zama talakawa muna ji muna gani kai kai mun hakuri yanzu ko yake yaken nan da ake ta bullo mana su da kungiyoyi na fada wallahi shekin ne karka dauka yaran nan kawai da kanku suke zama su je su ji shirya su ake a wayar ka ma za ka iya gani amma ba kai sai kai magana daga cikin abin da yake kawo wa kasa talauci shine yaki rashin security rashin zaman lafiya duk wani da zai zo ya investing ya zuba company sai ya binciki security da zaman lafiyan wannan jihar da wannan gari ka fahimce ni idan babu ina zai nemi wani wuri ne zai invest in billions of dollars din shi to sai aka jefa mana rashin security a bangaren ku ba dole talauciyar mu ne mu ba naji wani wawa mara wayo ba yake da nan ba nawa din sa ne a kwakwalwarsa baya aiki da ita yara ku da kaza ba'a kaza ba'a kaza amma ya manta waɗannan abubuwan da aka kakaba wa mutanen mu kuma yaushe wani zai zo ya je kafa wani kamfanin sa za a sace masa ma'aikatan sa ko a binka masa wuta shi kuma wannan talaka ne zai magance binka masa wuta yanzu wani ma'aikaci yake gaya mini yana bin hanya yace wallahi mallam akwai lokacin da motoci trailoli ne sun fi kusan 50 a makare da kaya sun debi kaya daga Najeriya za su tsallaka su shiga Kamaru Chadi ina ne da sauransu business aka tsare su a dare daya wai fa sun yi kwamba duk aka binka musu wuta suka kone wallahi na ga hoton motocin yace mallam lokacin da wani abin suke konewa ina gurin ka gani a video yace wannan mota ɗaya tana iya daukan kayan biliyan kaza duk an binka musu wuta an kone su waye suka kone ba a san su ba sun gudu sun shiga daji ba ma yake mutum uku hudu sun mutum biyar ne yace tsakanin hanyar Maiduguri da zaka fita ka shiga Maiduguri ka tafi a Chadi ka tafi ina ne sauransu yace wallahi mallam akwai dajin da Libya duk abin da ka shuka wallahi zai tsiro kuma ko baka sa nan da aka yi shekara barkate wallahi ko aya baka saka shuka a gurin ba a shuka komai aka ciyawa a banza wannan gun sahar da shi Kano ya shigo Abuja ya shigo Lagos ya sayi kaya yayi kaza trailer kashin neighboring count a wannan countries din nan suke benefiting da Nigeria in ka shiga kasashe ta kasuwanci yayi kaza to shine dalilin da kake gani yan kasuwa suna kokan ai in large quantity manyan yan kasuwa za su zo da kasa kaza su yi kaza babu jirgi kowa ne zai iya dora kayansa a jirgi transfer ko duk an yadda to motar ma da za ta je ta kai kayan ita kuma an datse ta an san lokacin dan Allah ba dole talauci ya shigo mu ba ba ma iya noma makarantu ba iya zuwa hanyoyin ba su da kyau, tsoro ya shiga cikin zukatanmu, rashin mutan nan da kake gani shi ma wani dalili ne na talauci ya mutu. A shekarun baya da muka sani, wallahi matar aure, wallahi malam tana iya taimakawa mai gidanta da shafane saboda kankara da take sayarwa kurin kankara. Malam yanzu da za ka ga yara, da a shekaru ni ina tunawa muna yara muna sayan kankara a makota. Kankara ne za a yi ta kunin zaki ko ta kaza, a sa jawa, a sa suga, layi ake ana sayan kankara. Ana kai mana kankara primary, mu ta layi muna sayan kankara. Yanzu an daina sana'ar kankara. Da duk wata mace idan ka je ɗakinta, in an kai ta gidan aure da fridge ake kai ta, wallahi yanzu ba a kai ta da fridge, yar gata ne ake haɗa mata da fridge ɗin solar. Ka san me yasa? Babu wuta. Injin markaɗe, da wannan bayanin tattalin arziki na cikin gida kenan, yanda aka karya mu, muka karye. Mace matar aure tana, ubanta yana iya sai mata injin markaɗe ɗan ƙarami da za ta kunna. Bar ta kunna shi saboda akwai wuta, ta rinka markaɗen wake, markaɗen gero, markaɗen kaza. Wallahi da shi za ta aurar da ‘yanta. Amma yanzu wallahi a guwa guda sai ka irga gida ɗari da ƙyar ka samu injin markaɗe guda ɗaya saboda babu wutar da za a yi. Ta da shi kuma fetur ɗin ma da za ta zuba ta da shi ma zama mata bala'i. Ba a talautar da mu ba. Abubuwa suna nan da yawa da suke me, da suke me da mu baya. Wai me yasa nake wannan bayani? Ina yi ne saboda matasanmu, wallahi matashi ɗan Najeriya musulmi, kana da aiki kuma kana da gudunmuwar da za ka bayar. Ku yi karatu na addini, ku yi karatu na zamani, don ku yaye wa ‘yan uwanku bala’i da ake ciki. Ku taimaki ‘yan ƙananan yaran nan masu tasowa, iyaye da kakanni masu abin da sauransu. Ni da malam duk mun haɗa kayan mu tafiya za mu, insha Allah. Ko baka shirya ba? Tunda na faɗa na ga jikinsa yana rawa. Ya gaba da furfura, ni ma da furfura da kai gani ba fata tsuwa ba ne, wahala ce kawai. Bari na dawo kan truck. Na ɗan numfasa ya koyaya. Kuma wannan matasan wallahi da ku nake, ina so ku fita da ɓacin rai, ku ji zafi, ku fara tunanin yaya za mu iya samar da ‘yanci a ƙasarmu. Ai alhamdulillah an gama, ba dai ana yin demokradiyya ba, ana zabe, ana siyasa. Da muna da haɗin kai, da muna da wayo, da mun kori wannan bala'i a cikin. Ku je ku ga shugaban ƙasar Burkina Faso, yaro ƙarami matashi. Ƙaramin yaro, ku je ku ga yadda ya kaɗa duniya. Duk wata sai ya yi kiretin kamfanin Omo, kamfanin kaza, kamfanin kaza, kamfanin kaza. Free education. Yau a ce ɗan talaka. Biyan kaza ne ke kashewa is free. Ina ruwanka da satar ɗan siyasa don ya saci kuɗin gwamnati? Ba ruwanka. Je asibiti ka kai matarka a duba ta, a treatment ɗinta free, a ba ta magani with good treatment, da tsafta da komai. Don ɗan siyasa ya saci kuɗi, ina ruwanka da satar sa? Yanzu wasu manyan ƙasashen, ai manyan suna sata, amma kana jin talaka ma yana magana, ina ruwan talaka? Shi fa talaka abin da ya dame shi, ka bashi abinci, ka bashi tsaro, ka bashi ilimi. In kai masa wannan shi fa ka gama da shi, ka bashi zai kaso sai sana'ar ta kawai. To babu. Duka babu. Ba dole mu ta zage-zage ba. Da ƙarshe zan kawo mana maganganun malamai akan matsayin masu ilimi. Ibn Umar, Umar ibn Khattab da kanshi, ba Ibn Umar ba. Yana faɗa hadisin da Imam Muslim ya ruwaito. Cewa inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah tabaraka wa ta'ala da wannan littafi, da wannan alqur'anin dai, wallahi wallahi yaron da ya hada ce qur'ani ya kamata a bashi takardar professor, wallahi dan wahalar da mai hadda sai a kai ma in yanzu ce ba ni gilas ina ba ne zai ta hanga zuba ka yiwa professor on the field. Amma ba tsarin ne aka dankofar da shi, yanzu wanda ya hada ce qur'ani malam bai isa ba shi rigi, bai da digiri, ko diploma bere matsayin diploma bere to ba accounting din sa as knowledge bi da wani amfani mu Allah yana daga wasu mutane ha ashe mai ilimin addini Allah ya daga darajar sa to kai kuma ya zaka zo kana zagi saboda basu da shi malamai masu ilimi suna da matsayi a cikin al'umma suka ce al-ilmu asasu kulli shay ilimi shine tushen komai shi yasa Allah ya faddala lidhalika faddala Allahu al-ilma wa ahla Allah ya fifita ilimi da ma'abota ilimi kuma duk annabawan Allah gabaki da cikin baiwar da Allah ya musu shine ta ilimi babu abinda Allah ya umarci annabansa da ya ta karawa ya nemi a kara masa irin ilimi wa qur rabbi zidni ilma kaje ka bincika duk qur'ani duk wani nasi ba abinda Allah ya ce annabi ya nemi kari in ba ilimi kai dan wuta bai shiga wuta ba illa saboda rashin ilimin sa na sanin Allah ko kuma yayi ilimin bai yi aiki da shi ba suka ce lam yadkhul ahlun nar nar illa bisabab aljahl ashe ilimi ta dalilin sa ake shiga aljanna gidan dadi suka ce fal ilmu huwa alladhi yahmiluka ala khashyati Allah ilimi shine zai dauke ka akan jin tsoron Allah ومن زاد علمه ازداد خشيته وندا زادت خشيته دو وندا علمن سي قارو تصوران الله سكوما ينا قاروا ومن خشي الله لم يعص دو وندا كوكي جين تصوران الله ان شاء الله زي كيا يبي زي سابا الله malamai kamar garkuwar jiki ne a jikin dan adam bal sun ma fi haka me garkuwar jiki bari mu buga muka misali na nunka zai iya tabawa malamai a cikin al'umma kamar wani natural immunity da Allah yake bawa jikin dan adam kariya ta musamman yanzu misali idan mutum yana da garkuwar jiki mai kyau to takan taimake shi da kare shi daga dukkan cututtuka ba kowace cuta ne za ta penetrating ta illata shi ba ko to malamai a cikin al'umma kamar wata katanga ce me kare mutane daga dukkan cututtukan da zasu iya halakar da su a duniya da kuma lahira suka ce likitoci sun faɗa idan garkuwar jikinka ta zamanto da'ifa ta zamanto weak cututtuka zasu shiga jikinka suka ce haka kuma idan jahilci yayi yawa a cikin al'umma to ya mutu shiga wuta saboda ba malamai a cikin su amma in kuka yi promoting ilimi na addini da ilimi to kamar kuna bawa al'umma ku kariya ne daga halaka saboda su ne Allah ya ba su fasaha da basira da za su karanto ha ciwo mutane bayani kar kai kaza kai kaza sai ai supporting abinda aka faɗa da Allah ya ce annabi ya ce lallai ya wajaba a girmama su ko suna raye ko sun mutu kai ko ba ce ka girmama su ba duk inda wanda ya san ilimi yake to da wanda yake raye da wanda yake mace ahya'an wa amwatan masu ilimi na addini su ne ake girmama su rayuwa ko sun mutu kai wallahi ko mutum ba ilimin addini bane ba ma yayi ai yana samun girma ko da bayan ya mutu ballanta na ilimin addini me yasa duk abinda ake faɗa yau a duniya ake karantar da mutane a duniya ai daga ilimin matattu ne ai malaman duk sun mutu ai yanzu baka so ka samu wannan matsayi yanzu wanda Allah ya bashi wannan daraja ko da bayan ya mutu yana ta samun credit yana shiga account din sa to sai kamata lokaci kai kuma sana'ar ka zage shi ko ka nemo laifin sa to kai waye shi kaje ka nemo laifin wani yanzu akwai wani mutum dan adam da za a je a binciki laifin sa ya firi sai dai in ba a gane ba har wanda ake cewa ba a gansa wani laifi ba ba a gane ba in kana so kuma ka je ka tambayi matarsa wallahi za ta gaya maka laifin sa dan wannan laifin babu shi a computer
no
ko kuwa kowa ba sallim sallim ne kowa ta kan shi yake ashe dan adam daman zai iya yi waye laifi ku ne da dora malamai a wani matsayi wato na cewa in sun yi wani abu saban da daidai kunku suna yi sai a mai da shi babba ya zama dalilin da zai rugurguje abin da suke kira Allah ya girmama su tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa manzon Allah ya girmama malamai a cikin hadisansa ko kai ka zage su ko kai ka bata su ko ka dauka su ba kowa bane to wanda ya samu girman Allah ya samu girmamawan Allah ya samu girmamawan manzon Allah to dan wani ya bata shi wani abu Allah yake kul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab yanzu ku ga ya musu zai daidaita mai masu ilimi da marasa ilimi da masu ilimin cikin ku da jahilan cikin ku yanzu jahili jahili wanda bai san Allah ba shine zai nuna maka duniya shine zai nuna maka daidai a duniyar ma an ka dora shi a cikin ni ba bai fasan duniyar ba akwai wanda sun dama shi akan sanin duniyar yaya zaka hada wanda yake masani da wanda yake bai da shi a cikin suratul zumar innama yashallahu min ibadihi alulama kaduba Allah ya ce ulama malamai Allah ya sifanta su da tsoron Allah watilkal amsalu nadribuha lilnas wama yaqiluha illa alalimun misale ne muke buga su wa mutane ba mai ganewa sai malamai ba yake so ya gane magana Allah ya gane magana Annabi to je makaranta cewa duka waɗannan abubuwa menene ake so a kai mu gare shi wallahi a inda kuka je kuka dawo ko a siyasa ko a sana'a ko a aikin gwamnati ko a shahara akan wani abu ko neman suna ma kuke a duniya to duk dan arziki duk abin da yazo yi in yazo bi ta kan ubansa kai maka Allah ya saka mai da alkhairi ko tunda shine ya zama sababin zuwan ka duniya da ba shi da ba kai karka waye gari saboda bukatar ka ta duniya da wani abu kake nema ka zo ka rushe addinin ka da ake daukan su ana biyan su kudade suna samun kudi amma amfani ake da su wajen rusa addini amma za su yi amfani da kai ka yi amfani da kalma ɗaya da za ka rusa addinin ka alal aƙalli a cikin a Najeriya musamman arewa babu abin da mutane gwamnati wallahi ta sani ai nan a gidan gwamnatin nake tushen gwamnatin ne ko daga shugaban kasa har ma sun da mai shara duk sun san muhimmancin malaman addini ƙarya wani yake ce ba su da muhimmanci kuma ba su yi tsaba ƙarya yake sai dai in babu Najeriya yau suke saurara wannan research ne duk in zaka duba indai mutanen kirki ne wadannan mutane masu hankali da intellectuals a cikin gidajen su abinda suka fi saurara suke kallo ban ce suna aiki da shi ko ba su aiki da shi ba amma abinda yake da kiman da za su iya sauraron su ba dan yana da kudi ba ba dan yana da wani matsayi ba dan yana saboda bakin sa da harshen sa su ne malaman addini kaje kai wannan research to ya za su yi solution addinin ba daga benin sama kake fara bugowa ba in ka fara buge sama da shine zaka zo har karkashin foundation. To sun yi iya kokari sun raba kan malama su hada su fada da juna da jami'a kuma shiri ne kamar yadda a duniyar ma din in suna so su samu duniyar akwai abin da Bature yake cewa divide, you should divide people and rule them before ruling them. In ka kike ta su kowa yana ta kansa ko ka jefa su an yiwa su za cikin mala'iku to da ka kira zan su sai ka iya shugabantar su wance ya zama na hakura wanda wane wance ya zama haka ake shine farrik ta su a larabci raba kansu dan ka iya ainihin me shugabantar su to babu hanyar da za ta bi daga turawa da wakilan turawa da makiya Allah yahudu da nasara da sauran almajiransu da suke ci dan suna da wakilai a cikin mu ba abinda suka gamsu cewa zai iya biya musu bukatunsu nan da shekaru masu zuwa irin su rushe addini da masu kira akan addini a cikin wannan kasa yaya za su rushe addini in sun rugurguje mai su isar da sakon to wanda yake zuwa karanta mai yace Allah ya ce annabi ya ce to an ce maka mutumin banza ne zaka saki sauraron sa kana ganin sa mai yace kana Allah mutumin banza rabu shi kai asara ayar da zai fada da hadisin zai fada kuma duk wanda yake mai kirkin sai sun bi shi sun bata shi sai sun nemi wani abu da za su lika masa ko a hada shi fada da almajiransa wala akwai wanda da ya gagare su kasan me suka yi mai malami ne mai din sai kawai wata rana yana cin karatu sai ya ga wani kulli mai fadi an taho da shi kap 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 a mota sai da suka bari an cika ana tare sai aka ce wannan gashi da kaza ne a karam kallah ga wannan dan abin nan Allah ya saka ayi addu'a a bawa alfajirai kuma abu ce to na daya ke yanzu ba san shi yana da account number ba za a iya zuwa gidansa a turance ai masa ba me yasa a gaban mutane aka yi saboda me a hada shi fada da mutanensa dan duk inda zai rawa wannan wallahi wani sai ya zage shi yawan sa ba ko wani ma zai ce ai ba ma nera bace dala ce mu ya zo ya raba mana nera wani ma zai ce ba alwan nan ya dauka ya karba ya je ya aje ya rubuta wasiya ya ce matarsa a tona masa rami a karkashin gidan sa ya ce ko mutuwa yi wannan kudin a Maidus ya ce yanzu ba zan miyar baka su yake bayan an gama karatu ya ga almajiri ya ce fitina ta zo gudun nan amma dai na binne ta shikenan bai kara bayani ba duk cijo ne yake ya ce fitina ta zo amma na binne ta saboda me ya zo ya raba wannan kudin tunda dai aka bayyana da ba a sani ba aka kawo masa zai yanda ya dace mai mata ya bashi 30,000 mara mata ya bashi 10,000 laifin sa bai yi aure ba misali wanda yake kaza ya masa kaza amma tunda aka kawo masa wannan me yake nema so ake a hada shi fada yace to fitina ta zo na karda ko mun addu'a bayan wani lokaci aka da karuwa da abin nan sai wata rana sai aka jawo wani daga cikin almajiransa aka zuga shi almajiransa na gindi wannan wata hanya ce ba ta shuka fitina a cikin masu addini ku fadaka aka ciyar da shi aka shayar da shi aka duba me yin mai son duniya a ciki kudin da aka ba wani ya ba kuwa to wallahi bai bayar ba ka je ka tayar ga lissafin ga adadi kaza ranar kaza lokaci kaza an kawo ina wannan kudin malam ya fito da shi sai da aka dauki lokaci ya zo malam an tabbatar malam ya kashe kudin nan za a ci mutuncinsa sai wani kusa da shi sai tashi ya ce to kaza kaza sai magana ta fara yaduwa ya ga za a raba masa kan dalibai ya ce a kai ba wani damuwa ba wani damuwa ce kudi suna nan a aji duk wannan kudi lallai an ba da su suna nan a aji amma na ce muku fitina ce ba dan tausayin ku suka kawo ba me yasa ba su amfani da wannan kudin suka muku hanya ba me yasa ba su inganta makarantu me yasa ba su kaza ba su kaza ba a wani abu ake nufi ni ne ake nufi a yaka saboda abin da nake koyarwa in daina koyar da shi in na kama fada da ku ai ka gama wanda zai saurare yace kudi suna nan ka dauko takarda da ledar su da komai da komai yace ga sunan adadi kaza yace duk wanda ya karbi wannan kudi sai ya tafi ya je ya nemi wani malami ba ni ba yaje ci gaba da rayuwarsa ko kuma ku tattara ku mayar musu kudin su kira ku gefe su je su raba mu
wannan ɗaya ne a cikin abubuwa masu yawa barkati to hanyoyi suna nan yadda za a ci sa mutum tibin mutum yanzu bari mu gaban misali ai ku anan Abuja kuke yanzu a ka'ida a Nigeria as a Nigerian kai akwai wani laifi da wani minista ya kira ka ya baka ya taimaka maka ko wani gwamna ko wani shugaba ya baka miliyan 20 miliyan 10 miliyan kaza ce wannan gashi ka je ka biya bukatun iyalin ka baka da gida ka je ka siya baka da mota ka je ka siya akwai wani laifi a matsayin ka na dan kasa sai ma amma kamar da a ce ya taimake ka ko yanzu su wani tsari ne ake so a kare duk wanda ya yadda yake wa'azi to bai sai karɓi taimako ba shine kwarai kuwa shi ba dan Najeriya ba kuma shi bai da bukata ba ina ba magana haramtattun kuɗi ba na halal ai akwai mai matsayin da yana da kuɗin sa na halal zai iya baka miliyan 100 ma in ka kuskura kana da'awa kana wa'azi wani ya dauki miliyan 100 ya baka to wanda za su fara ya karka almajiranka wani abu aka yi develop yanzu harkar kwangila a dokar Najeriya duk wani dan Najeriya in ya cika ka'ida da sharuɗoɗi ko malami ko pastor ko kaza his title ya rubuta ya nemi kwangila ya je ya yi ta yau shi zai ci haram in ya yi ba daidai ba ko yi wani abu mun dana da ake yi yanzu an waye gari in dai malamin addini ne kai to karka yadda duk wani abin da ake nema a gwamnati a samu karuwa karka yadda ka shiga dan ku kana shiga to za a samu matsala ya za ka nemi kuɗi kana jan aya kana jan hadisi kowa dan Najeriya ya halatta ya hawo mota mai tsada mai kyau amma kai fa idan ka hawo sai a ce to ko dai an kawo ma sadaka ko kuma ka je ka ci kudin masallaci ko ka ci kudin kaza kowa ya halatta ya saka riga mai kyau kowa ya halatta ya gina gida mai kyau amma banda malamin addini ina so ku gane wannan wannan abin da muke tafiya akai kenan da haka me muke so malamin mu su ta mutu a da yunwa idan malamin addinin ne ya je kofar ƴan siyasa ya roke su ku dauki hotonsa ku zage shi idan ya fita yana sana'a yana nema kuma shi ma a ce ai mai san duniya ne ni din nan wani ya taba haduwa da ni a banki ni yana gani na sai ce ah mala hadda ku nace arne ne ni nace wakil saboda ina koyi ni ba zan aje kudi a banki ba zan nemi kudi ba nace to albashi na nazo cirewa wallahi ni ya kaiwa shiga banki a to shikenan ai malam ni na aje ma check dina bari mu zo nace ni da ina da su wallahi zai in baka tunda kai maroci ne baka da shi bari mu zo wani abu ne wani generation ne ake so a fito da shi baka isa ka gina gida ba saboda kana jan aya da hadisi yanzu alaramma ne kai mai qur'ani sai a ce ka duba wai waɗannan su ne alaramma saboda ka sa laifin ka kawai ka sa riga mai kyau to waye haramta cewa kai mutum ya taka tsantsan ya kiyaye bari mu buga muku misali kuma zalunci ne yanzu ana buga misali a cikin sabon annabi sabon manzo Allah sayyidina Abubakar ba shine number 1 din annabi ba to duk cikin sabon ba wanda kai shi kudi babban mai kudi ne babban mai kudi ne yana sana'a sai yana business din sa me yake tsumo kara da yadi da yadi duka yake oda yake sayarwa ka ji wannan na biyu sayyidina Umar ba daga Abubakar sai Umar ba to wallahi Umar ta kasance majalisin annabi ma ba kullun yake iya zama zuwa ba Umar talakawa sahabbai masu rauni wani lokaci in sun zo neman taimako bin Umar suke gida yana ba su daga cikin business din da kasuwanci ke yace ana ni yace yanzilu yawman wa anzilu yawman wata ran yazo yaji hadisi ya haddace mana ni ina kasuwa yaje kasuwa ni kuma zan zauna Umar din ka je ka duba akwai wani aibu dan mai addini yayi sana'a ya nemi kudi gwamnati ma ba laifi bane yanzu sai na zo na tara sai dan Najeriya yazo ya account 20 30 40 laifi ne ai ba laifi bane a gwamnatin ce to shi ba dan Najeriya bane wataƙila yana da harkoki, yana da yaransa ƴan mata, ya bude musu account zai aurar da su, yana harkan noma ya bude account for that purpose, yana da makarantar islamiya for that purpose, yana da makarantar boko da yake juya for that purpose, wataƙila yana sana'a yana samun kuɗi, yana harkan tireloli yana tara kuɗin for that purpose, yana many purpose can make an individual to open different accounts in different banks. Ba wani laifi a cikin wannan. To dan me za a dauko hoton wai wane wane da bankin sa yana da kaza yana kaza, wai wannan malam addini yana da shi, to laifi ne ko a wajen Allah ba laifi bane, kuma a gwamnatin ci ma ba laifi bane.
Na
nabiyu na uku Usman bin Affan mai kudi ne na gaske, dan business ne shi, international business ba yake, ya fitar da shi daga sunan Usman, ba wanda zai zage shi sai munafiki. Kayayi oda wata rana gaba ɗaya kasar na abinci, laftu-laftu da manyan tirelolin su ne raƙuma daga waje ana cikin yunwa, dai ƴan kasuwa suka zo suke kewaye, suke ku taya akai business, suka taya yace albarka, suka taya yace albarka, suka taya yace albarka, suka taya yace albarka,
Allahu Akbar,
suka ce kai Usman. Akwai wanda yake kaya na sama da haka, suka ce kaje ka sai abubun kudu an raba abincin nan kyauta saboda Allah gaba daya. O da kai ashe yanzu laifi ne dan sayyidina Usman, yana matsayin Usman ya je kasar waje ya yi o da kaya, mai kudi ne na gaske. Akwai cikin sabbai fa da aka buga kudin da ya bari, wallahi ko yanzu ne aka ce kana da wannan kudin, wallahi sai hankalin ka ya tashi, ba lokaci ne wallahi, duk muna da su misalai, wani ya bar biliyan kaza, biliyoyi na dinari na azurfa, to sai zama aibu, dan yana da gidaje, yana da kamfanoni, yana da kaza, kuma yana da kawai laifinsa dan ya ja aya da hadisi. Laysa ibn Sa'd al-Misri abokin Imam Malik ne, shi a Misri yake, malami ne mai kudi, ya aika wa Imam Malik yace ya Maliku kai abokina ne, Allah ya baka daukaka a Madina da kewaye, ni kuma Allah ya bani a Misra da kewaye, amma mu kasar Masar ana kasuwanci sama da kasar Madina da Makka, ko yau ko gobe kasar Misra Egypt ana kasuwanci, akwai business, yace to mu Allah ya rufa mana asiri, muna karantawa kuma muna kasuwa, naka na dauki alƙawari duk watan duniya abinda duk zaka ci da iyalinka zan rinka turo maka daga Misra, in take responsibilities ɗinka gaba daya. Malam shi yake taimakon Imam Malik, albashi ya samu Malik yake taimaka masa, wannan fa malami ne, baka da nan cewa alƙala lais Allah su wanda ke karatu na fiqh zai ji ana cewa lais mai kudi ne, yana nema ba su zauna ba. Abdurrahman ibn Auf dan kasuwa ne, Ali ibn Abi Talib kasuwa ya shige da koyi dai ya samu kudi. Akwai ƴan canji a cikin sabai, wallahi ƴan canji, ba muna da ƴan canji ba, to wallahi a cikin sabai akwai masu sana'ar canji. Me yasa dai wannan bayanin, ina so ne na tsamo mu daga wata halaka da muke so mu dora cewa ai in malamin addini ne ba zai nemi abin da zai rufa mai asiri ba. Na'am, akwai zuhudu, akwai kaza, amma duk zuhudin ka kuma ai aibu ne ka zo kana roƙon mutane. Ku malaman nan yau baka san ya suka zama malamai ba. Ka taimake su, yanzu gwamnati ba tana raba scholarship ba. Ba ana zuwa Ministry of Education, Foreign Affairs, ana stamping, ana attestation, ana waye ba authentication na takardu ba. Ka je ka duba jami'o'in da gwamnatin take barwa ake fita karatu, guda nawa ne na addinin musulunci? Duk yaron da kaga ya samu scholarship yana Najeriya, kokarinsa ne, in dai makarantar musulunci ne, kokarinsa ne kawai ya je nemo kasar ciwatar kasar ta yadda masa ya cika ya je ya samu, amma ba wai kasar ta Najeriya ne ta mai da shi malami ba. In kaga dama za ka iya cewa duk malamin addinin musulunci majoritinsu, mafi yawansu, da kokarinsu ne da himman suka zama tun sun samu wannan ilimin addini, ba gwamnati ce ta ba su kudi suka zama malaman addini ba. Shi sha wahala ya hada ci alkur'aninsa, shi sha wahala ya rayu cikin talaucinsa ya zama malami, amma a tun da ya zama wani mai fada, gwamnati za ta yi amfani da shi don ya biya mata bukatarta. Yanzu irin rayuwa na talauci da wulakanci shi muke so malamanmu su rinka rayuwa, roƙo, bara, bambanci ma 'yan siyasa, karamar magana karamar murya mutum yazo ya tozanta duk ku tafi kasuwa ku je ku nemo mutum yazo ya zauna yana tarafkanuwa a sallah saboda bai da cefane a gida ba ai ba tarafkanuwan ne ba tana iya zuwa kowa ma zai je iya rabdano amma misali nake ga ma wallahi malam talauci yakan sa wallahi ka zo kofar gidanka ka manta ka wuce wallahi wallahi da malamanmu su zaman ulakantattu suna tozartuwa suna ulakantuwa wallahi wanda su je su sana Allahu akbar kuma ina kira ga daliban ilimi in ka kuskura kana dalibin ilimin addini wai ka zama ustaz kana karanta qur'ani kana qira'a kana karatu wallahi baka nemi kudi wallahi sai yin wata karka a kasan in za ku canja tunani ku canja kowa ya fita ka ware lokacin karatun addini ka ware lokacin sana'ar ka ware yanzu ni da nake muku magana na ni ma'aikaci ne wallahi ina sana'ata kuma ina aikin gwamnati malamin makaranta ne aji nake shiga in ci alli mala in na zauna a gida in cire rigan nan in cire rawani in yi tamakin in kai wa HOD ya ce malam gyara bai yi ba nace to ba damuwa in karba in gyara saboda in samu mutuncin kaina yanda kowa yake zai shiga aji haka zan je in shiga aji in karanta bai hana kuma in dawo masallaci na in baza babbar riga ta na zuba karatu kuma ina da gona ina noma dan duba guri mai kyau da ake samu ko kwanan na tambaye wai shinkafa har yanzu bata daga kudi ba saboda ina da ita a je wallahi kuwa ba fa cewa ne ce tsada ba tambaya ne tambaya ne na noma ne wallahi na kashe kudi malam nayi noma na wahala na tara na aji har yanzu an ce kamfanoni 45.6 sai ka kai buhun shinkafa ba zai siya maka buntaki daya ba masarafa duka muna yi muna dan ajewa mu duba mu ga ya za a yi duka gyara al'amura ka je ka tsakulo wannan magana mai faɗi bari in dakata a nan da wani abu ma zan faɗa amma na fasa faran faɗa ba na rantse muku da Allah wallahi a ba zan faɗa ba ai sai dai wata rana ni dai abin da na gaya muku in dai Abubakar ya nemi kuɗi in dai Umar ya nemi kuɗi in dai Usman ya nemi kuɗi wallahi ƙarya kake kace ba zan je in sana'a rufa kai na asiri ba Allah in mutu ina ana kala yunwa ta kanni ka banni in talauci Allah ya daura mun ba yanda zan yi akwai kuma babin zuhudin kuma babin kuma zuhudin masu gudun duniya kuma suna nan kuma Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi a cikin littafinsa Muhtasar Minhaj Al-Qasidin ya kawo tarihin malamai da mutane masu ibada da suka azabtar da kansu da yunwa wai saboda suna gudun duniya wallahi daga ƙarshe cewa ba daidai suka yi ba yace ba inda shari'a take ka karkanka da yunwa yace yunwan nan in ka ce dan tsoron Allah zaka zauna baka nemi abin da zaka ci ba yace to ka kafi qiyamul layli to me amfanin yunwan da kai ka nema ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka bauta wa Allah barin dakata a nan abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuttuma harshe Allah ya ganar da mu ya ganar da ni wai hakuri da yake mu generation din mu haka muke da dan sauran yaran tan mu da matasa ne dan ba mu kai wannan shi sa na muku wannan yaran haka ku fahimta Allah ya fahimtar da mu wanda bai gane ba kuma yayi uzuri Allah ya sa ya fahimta Allah ya sa mu san darajar malaman mu da kimar malaman mu da ainihin wato mutuncin su a cikin al'umman mu kare musu daraja dan mu kare mutuncin addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam Allah ya saka wa alkhairi Allah bari wa rayuwa albaraka na tabbata yawa sun kara samun sai samun matasa dan wani kan
kullum eh ni ma ina cikin ai ban fita ba wai ke ga yato kansa mutuwa da wuri haka muna nan alayin matasa tukuna
saboda haka na tambaye su kusan 30 na yi ta kokarin tace so kuma dan za mu yi ko uku zuwa biyar saboda lokaci ya da dan mun ci bi tambayoyin a cikin karatu yayi karatu Allah ya saka alkhairi ma wani da ke zama relevant zan dauka saboda wayan suna da alaka da rashin karatu ba zuwa karatu ba wani su kuma ba sa cikin abin da ake magana assalamu alaikum malam malam menene siffar malamai malamai wanda ya dace a dauki ilimin addini a wajen su me ya dace dalibin ilimi ya sai kwanta da shi
yana cikin laccata da ya kamata na yi wani gaba ne mai zaman kashi da malamai na kwarai sifofinsu da kuma ulama'ussu a shi malaman ma akwai ulama'ussu wanda duk an yi rubutu a kansu amma ba lokaci shi sa daman na ce muku topic din yana da faɗi da zai iya ya ce abin da suka faɗa malamin da za ka karɓi addini a wajensa ya zamanto ya san addini kar ka je wajen likitan da bai yi karatun likitanci ba ka ce baka magani malami ne zaƙin bakinsa ya sa ka bi shi ba wai ilimin yake bayarwa ba cikin ba malami ba ne kurin ɗan zaƙin baki ne to bai san abun ba to kuma an kafa ma hujja duk wanda za ka karɓi ilimin a wajensa ya zama ya san ilimin mana ya wahala ya yi ilimin suka ce kuma lallai ne dole ne wannan sun yi ittifaki dole zama mai tsoron Allah duk wanda ka ga fasiki ne ya saka rigar malamta amma fasiki ne ko ya saka rigar malamta amma yana barna to wannan kar ka je ka zauna in ku ka je to ya zama iya abin da ya gaya ma din shi kadai za ka ɗauka ba ɗabi'arsa ba sannan cikin sifofinsu aka ce ana so a samu masu bincike dole malami ya zama mai bincike malamin da ya zama malami tun shekara 20 da suka wuce yana sunan malamta yana bacci kamar yadda kowa yake bacci to wannan daskarewa yake dole sai yana ƙara ilimi ko da kun sani kullum yanzu duniya is full of innovations duniya a cike take da sababbin abubuwa kirkira abubuwa da bincike da karatu kullum ganowa ake da yanzu za mu yi wa'azin nan sai mun ja waya da loudspeaker da speaker ko ba ka bane kamar yadda wannan amma yau ka ga wannan nake marorin duk babu waya amma duk abin da nake faɗa yana shiga ciki ilimi ne bincike ne to haka shi ma ilimin addini yana buƙatar bincike da cigaba to waɗannan suna sifofi masu tsoron wato ya zama mai tsoron Allah ya zama mai kusantar Ubangiji ya zama mai ilimin sannan ya zama mai haƙuri sannan ya zama mai yawan bincike da dai sauran abubuwa da malamai suka faɗa akan kuma mazansu da matansu kuma ya zama mai riko da alkitabu wa sunna yana riko da Allah ya ce annabi ya ce yana girmama Qur'ani yana girmama hadisin annabi duk mutumin da ya ce shi malami ne musulmi amma yana faɗa da sunna tattara kayan ka rabu da shi dan wallahi halakar da kai je ko da fara wannan sai ya fi na kowa ko cikin sai ya fi na kowa Allah da ni
assalamu alaikum dan Allah gobe a cikin fatawarka ga mata ka fahimtar da su kan maganar uwa tafi uba daraja wuri yaya wannan ta zama babban kalubale saboda rashin fahimtar wannan hali
to ka dai ba da shawara zan yi bayani amma na san hanyar da zan yi bayani ba irin yadda ka faɗa ba zan zo ne bayani wani ya je ya ki uban sa ba kwarai kuwa ka san yawanci an faɗi wannan hadisin sai mutum ya ɗauka shi uban sa ma ba ya da wani muhimmanci to dole malami in zai bayani sai yana yi yana dubawa yana lura da yanayin mutane kar a je a jawo a rinna iyaye maza yawa to za mu san yadda za mu yi mai bayanin in Allah ya so yadda idan za ka bi mahaifiyarka za ka bi ta amma kuma kai da ke baka da wayo kai a ta an ce ka bi ta ka bi ta ko ba akwai hankali a ciki ita ka bi ta ka rena wanda take bi ita kuma dan ka taimaka mata ka mata kaza to ita kuma idan ta zo za ta zo abinci za ta ba sai ta durkusa ta ba wancan
assalamu alaikum malam wanda na ciya ina matukar farin ciki da na ganka a zahiri alhamdulillah Allah saka da alkhairi ma ne mai hukunci tuban da ake yi kuma koma a sake irin wannan laifin da aka yi so da yawa malam ya ci gaba da tuba koko
na farko dai abin yabo ne gare shi a matakin shi ma wannan ai babban yaki ɗaya kenan
abu na biyu shine rauni ne mutum yayi ya tuba ya koma yayi ya tuba kaga duk wanda aka ce yana yin ubangijinsa izgilanci kenan ya rena Allah sake dawowa ka tuba to wannan ya zama kana wasa ne wanda ko jami'an tsaro ne suka kama kai suka banwashe ka kar ka dawo kin yayi kokari yayi tuba tawbatan nasuha ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha kai na dama a tuban sannan kuma kace din in tila takai maka akwai dalilin da yasa mutum yake irin wannan matsalar yake rayuwa a ciki ko ina rayuwa cikin masu laifin bai rabu da su ba to ko ka tuba ba tuba ga Allah ya gane
ta assalamu alaikum malam Allah ya sa ta alkhairi Allah ya yi lafiya su hanyoyi ne za a bi wajen yi ma irin malami gyara shi ne kusur
kai da karamar murya zaka yi shawarar uwarka dan ta fi ka sanin halinsa kada wani abu da kai ko wuce hannunsa ai tabbatar da ya kusa saboda abin da mutane ba sa ganewa wani yana cewa to shi ba masa wani abu koda wannan abu makaruni ne wani zai bayyana shi na rago to ka fara tabbatar da laifin take na biyu sai ka duba to ya zaka iya isar da wannan sakon yayi amfani ya daina laifin ba wai kawai ka zama jari wani hanya zaka bi ya gyara yanzu kamar misalin baban kai na laifi ai ba za ka je ka yada ne a duniya cewa babana yana kaza ai neman mata ake yi mahaifinsa tuntuban malamansa tuntuban iyalansa tuntuban kaza to shi ma malami yana da abokanansa malamai yana da ƴan uwansa samu sunansu samu lambobin sa yi masa rubutu rubuta mai takarda ka aika masa je ka gaishe shi ka ce laifin sa ba tare da kai ta'yir ko ta'yib ba ya da laifin mutum da aibanta shi a'a duk inda ka ga ba irin wannan yana faruwa ku kan gila shi ba za su iya fitowa su mutuncin ba sai su sa wani wawa tunda shi wawa ne sai su sa yi abu don ya samu a samu biyan bukata to kuma ka manta wanda Allah ya alƙawarin zai bashi kariya yana masa addu'a mala'iku suna masa addu'a kana tsammanin su kanka zai rage shi ba gaskiya ka rinka kula sosai mutum yana duba abubuwa yanzu malam a kasar nan malam duk abin da mutum zai ko fitowa fa daga gida za ka yi ba sai ka duba ba ko wani abu ne a ofis ba sai ka duba ba ogan ka bai wani abu zai iya canjawa to me yasa za mu rinka zuwa muna yin abu haka da ka Allah ya mana abuwa
assalamu alaikum malam Allah ya ƙara yi wa rayuwa menene matsayin irin wannan ustaza ilimin amfani mallan dan Allah da hankali iyayen yara Abuja game da ilimin addini ba sa ba ilimin addini mutunci
da yake zuwa gidan manya da koyar da yaya ai masa addu'a Allah ya ce muke shi
amin
Allah ya masa albarka
amin
ai ita da awa dole ka yi linkaya ka isar da shi ka dawo ballantana inda kake tsammani ka kuma ajiya ka yaushe wannan zai zama laifi to kaga gajeren tunani irin na mutanen sai a ɗauka su mutane manya kana koyar da 'ya'yansu wannan kwadayi ne ba haka ba ne da'awa ce sai ka yi ɗan nasa baya za ka yi ci sai ya iya kai shi yanzu ba ga shi ka yi tambaya ka ce wasu ba sa kaiwa ba wasu ba ka dama ka isar da da'awa ba wai ba a biya ka ba kama ba da kuɗi a baka damar ka yada da'awa babu wani aibu a ciki in dai akwai kare mutunci da'awar daga layin isar da saƙon ya shiga kuma neman duniya to wannan sai zama mai aibu amma ba aikin ne ya zama mai laifi ba shi ne ya yi laifin da ka za musu da'awa idan wani wani yana tura yaran su je makarantar Allah ko su je islamiyya su je kaza shi kuma bai da wannan tsarin a gidansa to sai kuma ya kira wani yana koyar da yaran sa yayi laifi ne bai saba Allah ba dai wataƙila baya so ya bar yaran sa shiga cikin gama garin mutane ko yanayin masu karantarwa ko kuma yanayin abin bai gamsu da su ba to sai ya zabi ya kira wani ya zo ya koyar masa da yaran sa ya ba su tarbiyya ya yarda da addinin sa ya yi zama laifi ba wani abu ne mai kyau kwarai da gaske sannan kuskure ne mu sai kuskure ne kuma ya kamata a ce yanzu muna da waye wanda ta wuce wannan matukar kai musulmi ne kana sallah babban kuskure ne gare ka ka gina danka akan neman duniya kawai ko ilimin duniya bana ya cuce ne bana yaran kanana da yanzu yaro yana shekara 7 8 9 10 11 wallahi ya kulli imamin juma'a hadda mai kyau da sauti mai kyau Allah me zai hana yayi sai dai in ba kai shi ba to ya zaka dankwafe danka ra'ayinka kawai to shi yasa ake tashi yaran ba sa ganin girman iyaye saboda shi ilimin boko bai zai nuna maka girman iyayenka ba sai dai kai mai hankali ne da tarbiyyar ka samu mu yi musu uzuri kuskure ne mu yi musu bayani ta yadda za su iya fahimta su gane wataƙila ba su gane ba ne wannan ɗin da suke cin roba suke ganin kamar wannan shi ne suke ganin shi ne daidai wancan ɗin kuma ba a musu wataƙila bayani ta hanyar da za su iya gamsuwa su gane ba ko ka mai da shi ɗan wuta ma kafin ka yi mai wa'azi ina ɗanka akan neman ilimin zamani ban da ilimi na addini saboda za a tambaye shi a kabari kai ma kuma za a wakudu hannun su wani da dole ne sai an tambayi uba a kan ilimin addinin ɗansa dole ne kar ku rinka gina musu ta mai tsada ta boko ka gina masa gida ka ba shi abun hawa ka samu masa aiki a ma'aikata mai kaza wannan duk duniyarsa gina amma zuciyarsa yana yaro bai gina shi akan addini bai kashi turai yayi karatu yaro ya dawo ya gama dan digirin sa ina jin uba kullun idan yazo zai dan fita yayi ritaya shi yanzu ya dawo masallaci yana zuwa sallah suba da kace ko masa wa yaro sai ga yaro baya tashi sai ya tashi kai kudi ya je karatu inda ba ya sallah ko baka taba kiran ka kace wani kana zuwa asuba ma dalolin kai kake tura masa so sai da ya gama digiri ya dawo waye yana tara gashi yana kaza ya zama waye ne ana mu'amala da turawa ya iya komai ya fita watakila ma waye daga Allah ya za a yi bishiyar da ka shuka ta a kofar gidanka kana son wani reshe tattaro ya nado ya yi kaza baka nado shi tun yana danyansa baka yi ruwa kai ba zai yi ba harsul qatat yace zan harbe shi wata rana me yasa saboda shi har da shi ta gida yaro a duniya kana ganin yayanka ba sa sallah suna kallon fim naji wallahi you will be totally deceived yourself wallahi malam ka san akwai yaran da ko azumi ba sa yi la dubu dari kaza ya tafi kasar kaza ya karatu zai dauki motar miliyan kaza ya hau wanda masallaci ka daga hannu kace Allah shirye da mu da mu da yayan mu a baka wa hanya ba kai tunda kana dora shi a karatu kwanan da akai mota fatawa wata yarinya ce ubanta ya biya mata kudi tana karatu a kasa kaza kasa kaza kawai ta je ita ma na turbo bisa ne kawai suka ya dauki wani daloli ya bata ta karbe ta sa a jakarta ta ce kawai ahadi kuma wai hadda ma dan wani bamboi yaro guda kaga wannan ai nema ake a ta mun da hankali ni ma a sa ne in ta nemo wasu ayoyi da hadisai tukun da zai baki ne ba daidai ba ne bata gama mutuncin uban ba shi ma bai ga mutuncin uban ba baka ita ba ran kudubobi na juma'a yaje masallaci da wuri yanzu da nan yaran duk da suka zo su zauna uban shi ya ce nake su duwani aikin sa amma da ka bashi ka sai masa wayan miliyan kaza ba yana cha shayi kana da astaghfirullah astaghfirullah dan ka kuma yana can da iPhone 15 irin da ka koma kawai ziyara kai ba da in ka zo ta biya yau lasu tsare ka ya Allah ya malam ne da iPhone ka zo kana isi ne fare kana tuba kai a karan kanka da ita kuma tana biyo ka tana da tasiri shigan ka aljanna ko wannan ba daidai ba ne idan take juya yaya duk lokacin da uba ya nisantar da yaya da ta kuma duk abin da zaka ba wa danka na tarbiya in ba ka dora shi akan wannan addinin da muka yi da ba indai kai musulmi ne da kai nake magana to kuskure kake ba wa danka tarbiyar addini kuma an mutunta malaman nan masu karantarwa a darajar su a kimanta su dan su kuma ya zama mutum Allah ya mana afuwa wanda suke da makarantu kuma a kusa da su ne imani amin ai wannan ba karaman ni ba kawai shigowa wurin kawai ta hango tutar alama a sallacin wannan ba a fafin da sunyar daga nesa itai inema duniyar inema inema sannan kuma a zo a kashe ne mulahira rabbana atina bid dunya hasanatan wa bil
sauran abin nan tambayi Allah ya haƙuri a wannan na neman da ne daya yana neman na gode Allah ta tsara mai yau kuma a samu addu'a Allah ya zaba mu wanda za mu yi aure dan Allah
sai yanzu dan Allah ta baraka duk wannan wa'azin da zan kare gaba ɗaya magana aure zan ku za ku yi duk wannan karatu da zan yi gaba ɗaya wala aida ka sani da akan aure ka sani wa ni a ce ma gaba ɗaya hankalin ku ma baya ko haka mata suke ai ba su matan da za su aure ubangiji Allah ya ba su matan kware da su aure mu Allah ya sa ku zama nan kware in a nan garin ba gida jiya da bata ma san duniyar ba hada kai kamar gushi kayar ka in sanan ta gagara amma bana ba kwanan shawara saboda wanda kuɗi mai nan ku ja su ku shigar su ku yi addini tare amma in ya gagara ka tsallaka za mu sa ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ولا تجعلنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان